ko a cikin kwanakin nan ma dai sai da wasu 'yan majalisar dattawa da na wakilai suka gamu da fushin matasan mazaɓinsu a jihohin Kebbi, Katsina da kuma jihar Bauchi. Biyo bayan sa to kasa kazin da ke wakana tsakanin 'yan majalisar da kuma bangaren shugaba Buhari game da batun tantance Ibrahim Mago da batun tantance sunayen kwamishinan hukumar zaɓe INEC da ke gaban 'yan majalisar. To wai ko me ke jawo haka? Da farko dai ga mata bakin wasu 'yan Najeriya.
Wannan abin da ba shi da daɗi, amma tsakanin da Allah ya kamata su wakilan jama'a duk lokacin da za su yi wani aiki suka lura da ra'ayin mutanensu. Don in ka lura shi fa Buhari zuwansa mafi yawan mutane sun amince cewa wannan fa zai zo ya gyara shi. Duk wani wanda aka kama yana kawo masa matsala to dole zai fuskanci fushin jama'a. Shi ne abin da ke faruwa.
To a gaskiya fi sabilillahi wannan farmaki da ake ta kai ma sanatoci da su members na House of Reps to fushi ne na talakawa game da yanda suka dauki harkan mulki har dai zamantakewar su da hukumar zartawa wato wanda shi Muhammadu Buhari yake shugabanta ta.
Batun shi ne in ka duba wannan yafi faruwa musamman a arewa.
To a gaskiya fi sabilillahi saboda su talakawa su ne suka yi wannan zabe fa. Su sukan nan kuma babban rigar Buhari suka shiga.
Su kudin ba su da talakawa ne, kowane bangare akwai talakawa.
Shi ne mu a nan arewa abinda yake damun mu shi ne sak din nan ta Buhari. Da Buhari ya ce ka a yi shinkafa da wake, yanda ka san Annabi ya yi magana ne haka aka bi shi. So saboda haka bakin ciki ne suke nunawa da su ake haɗa kai da baragurbi a san dan a ci mutuncin Buhari.
To sai dai kuma masana na magani wannan sabon salon siyasa da ke da nasaba da makauniyar soyayya ko makauniyar ƙiyayya na da illa fa ga cigaban siyasar ƙasar. Batun da Honorable Abdullahi Firembe da ke zama tsohon kwamishinan ya labarai a jihar Adama ke cewa lamarin na da ban tsoro.
Abubuwan da yanzu 'yan ƙasa suka ɗauko suna ɗaukan doka a hannunsu ba zai haifar mana da ɗami ido ba saboda muna abubuwa na demokradiyya. To saboda haka 'yan ƙasa ya kamata su sani mu bi doka, shi zai haifar mana da ɗami ido. In ɗan majalisa ya muku abun da ba daidai ba ku yi mishi ƙiranye. Akwai dokokin ƙiranye, idan kuna da hujjojinku za su gamsar da al'umma. Su kuma wanda ake yin wannan abu saboda a dalilinsu ake yi, kar su zanna suna farin ciki cewa saboda farin jininmu ne yasa ake mana wannan abubuwa, ba wani abu a ci gaba da yi, kai kana kwance kana jin daɗi saboda abin da ake yin nan yana gamsar da kai. To wallahi in ka bari aka ci gaba da shi nan gaba kuma za ka ga abin da ba ka so. To saboda haka muna kira ga al'ummarmu, musamman mu da muke arewacin ƙasar nan, musamman 'yan jam'iyyar APC, ya kamata su sani abubuwan da suke yin nan ba zai haifar da ɗami ido ba, amma in suna so kuma a yi abu mai kyau to su bi doka.
Kawai yanzu ma tuni wasu kungiyoyin fafutuka da na ci gaba suka so mai yintar da Allah wadai da wannan sabon salo. Kungiyar nagari na kowa ta Community for Peace Corruption Free Society na kuwa cikin kungiyoyin wazar da zaman lafiya da kuma yaki da rashawa a Najeriya ta ce a kiran da aka yi wa 'yan majalisa fa bai dace ba, kamar yadda jami'in kungiyar mai kula da shiyar Adama Honorable Abdulmumini Ibrahim Sanke magargadi.
Ta majalisa na dokoki na dutabai suna da yancin su da kuma oversight function nasu a matsayinsu na 'yan majalisa. Domin shugaban ƙasa ya tura suna ba su amince da sunan din ba, suna tattaji sunanakin da aka tura bai zamanto wajibi ba, duk abinda ya fito daga fadar shugaban ƙasa dole ne ya zamanto dan majalisa a yarda da shi ba. Idan duk wani abinda zai fito daga fadar shugaban ƙasa a rafta mishi hannu a yarda da shi to dan kan ba gwamnati ai. Dole ne gwamnati da kowanne ne suna da hurumin su, a bar hurumin 'yan majalisa su yi aikin su, su ne suke da cin gashin kansu. Idan kuma suna fitan hanyar doka to nan ne mu jama'a sai mu dawo da su cikin hanya.
Me haka zai iya haifarwa a siyasar Najeriya in aka bari ta ci gaba?
In an ba da wannan zai ci gaba zai haifar da bala'i da masifa da kuma rigingimu.
Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.